بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونشهد أن رسول نبي أتكم ون للتافي نخبة الفكر نا الإمام العلامة الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر على العسقلاني وليرس شكات التقوى ستامس النبي رحمه الله تعالى. نعم، زامو تاشي عندما ليتي وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. ملايات ما قم من مقنع وشندرسي قمي دا أبن أكيكرا دا المتواتر لكما الآحاد. Yanzu in sha Allah zamu shiga abin da zai dauki daya daga cikin kaso guda biyu nan, wato khabarul ahad. Tunda dama anan ne aka fi bukatun ilimin isnadi, sai magana akan wato a cina ki samu ingantacce da wanda ba ingantacce ba. Malai cewa khabarul ahad, shi khabarul ahad bi naqli adlin, idan aka samu wanda ya ruwaito shi adali ne tamid dawti, kuma wato kafaffe ne yana da cikakkiyar hadda, mutasilat sanad da isnadin sa sadajjen isnadi, wa ghayra muallalin babu illa a cikin isnadin da ko matanin, wala shadhin kuma babu baudewa, wata tafawut rutabuhu bi tafawut hadhihi al-awsaf. Sai yi magana cewa wannan shine wato haddi, shine abinda malamai suke kira hadisi sahihi. Wata tafawut rutabuhu bi tafawut hadhihi al-awsaf, kuma wato martaba da kuma wato yanayin wato mataki na hadisi sahihi yana wato bambanta daga wato mutun zuwa mutun, daga isnadi zuwa isnadi, daga tarjama zuwa tarjama. Ana iya samun tarjama wacce take tafi wacce tarjaman inganci, duk da sun tarayya a cikin abin da wato dukan shi wato ingantacce ne. Wato malai shine yake cewa khabarul ahad bi naqli adlin tam al-dhabt muttasil al-sanad ghayra mu'allal wala shadh huwa as-sahih li dhatihi وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الاوصاف. لابادي خبر الاحاد وانده yake wato wanda ya ruwaito shi adali ne, ya cikakkiyar hadda, kafaffe ne a abinda yake ruwaitowa, muttasilat sanad ina da wato isnadi sadaje babu illa a ciki kuma babu baude, wato wannan shine hadisi sahihi li dhati, wato karan kansa shi hadisi ne ingantacce. To kuma shine yake cewa wata tafawut rutabuhu bi tafawut hadhihi al-awsaf, ana samun wato yanayin wato martaba daraja da kuma mataki na wato tarjama ingantacciya, wato wane ya ji ga wane duka samun tattune. To ana samun wato wasu sun fi wasu aminci, duk da sun yi tarayya cikin abin da ake kira inganci, don Allah ka samu wasu sun fi wasu inganci. Malin anan wannan lafazi na wato la muttasilat sanad zaka iya karanta ta bil fathi, akan wato hal ne, ai fi hali kauni naqli muttasilat sanad ghayra mu'allal wala shadh, za kuma ka iya karanta shi da dhamma muttasilat sanad, akan cewa shi khabar ne na mubtada mahdhuf, kaman khabar al ahad bi naqli adl tam min dhabt huwa muttasilat sanad. Na'am, to anan kaga wato malam yana ambatan mana wato hadisi ingantacce wanda malaman hadisi suka yi ijma'i akan cewa in dai ya hadu to hadisi ya zama ingantacce, za ya yi aiki da shi kuma wato a cikin addini. wani lokaci ana iya samun wani a cikin malaman hadisi ya zama yana da sharadi wanda ya fi wannan tsanani, ya zama da shi wataƙila ya lazamta ma kanshi sai mulazama ko wani abu irin wannan, wannan haza mazhabu ahli tashdid. Ana kuma samun wanda ko zai dan sauko ya sassauci, to duk wanda wato ya sassauci to zaka gani wato wasu malamai ba za su ittifaki da shi akan abin da shi yake ingantawa baki da ba, kaman Ibn Hibban yana da sassauci kaga a cikin wato abin da yake wanda yake dauka amintattu ne ya inganta hadisan su, don haka zaka samu wasu lokacin hadisai da ya sanya su a cikin littafin sa ba lalle a sallama masa ba, musamman akwai Ibn Khuzaima shi ma wani lokaci za ga ya da sassauci, saboda haka ba ijma'i ake yi akan koyaushe abin da ya inganta ba, balle kuma Al-Hakim wanda shi ya mafi so wato wannan sassauci din, amma duka sun ittifaki akan waɗannan sharadai guda biyar da malam ya faɗa cewa naqlu adlin tam al-dabt muttasil al-sanad ghayr mu'allal wa la shadh. Wannan sharadai dukan malaman hadisi sun ittifaki akan cewa in dai sun haɗu to ya halatta yi aiki da su, wanda ya ƙara to shi kenan wato in yayi tsanani ne sai su bar masa sai su zama suna tsakiya, in kuma yayi sassauci to wataƙila ya zama sassaucin nasa yana shigar da hadisai ne hasan a cikin wato mataki na sahihi, ko kuma ma ya shigar da abin da yake malamai ba su sallama masa akan ingancinsa ba, amma dai wannan sharɗin guda biyar su ne wanda malamai suka ittifaki akan cewa in dai sun tabbata to kuma hadisi ya zama ingantacce wajibi a aiki da shi. To a cikin malamai wanda aka samu sun zama tsakatsakiya sun yi aiki da waɗannan sharɗai kobo da kobo, babu kaman wato Shaykhan Al-Bukhari da Muslim, su sun fitar da hadisansu ne tare da yin izina da abin da malamansu da kuma malaman su suka ittifaki akan cewa su ne suke zama sharɗan hadisi ingantacce, wanda shi ne wannan sharɗin yanzu da muka karanta. Saboda haka su ba wai su ne su tsabar iyawansu ba, kawai suka fitar da wani sabon sharaɗi da ba a san shi ba, kuma aka zo aka sallama musu. Duniyar ilimi ba haka ake mata ba. Wani abu ne da dama can an san shi, suka tsaya suka ta karkare suka fitar da hadisan nan ingantattu da wannan sharɗin. Sharaɗi ne wanda yake ittafaqa alaihi jami'u a'immatul hadith, duk malaman hadisi sun ittifaki da shi, wanda kuma shi ya ƙaro wani abinsa da shi yake gani ra'ayinsa na zaman kansa, to za ka ga malaman hadisi ba su sallama masa ba, kuma yayin da ya ce ya shigar da wannan hadisin cikin littafin zai ya lazamta ma kansa inganci, za ka ga malamai ba su masa ittifaki ba. Kaza ga malamai ba su yi ittifaki a dukkan abin da Ibn Khuzaima, Ibn Hibban, Al-Hakim da sauransu suka sanya a cikin wato hadisi wato inganta sallama musu akan ingancin ba. Daga baya kuma an samu wanda su kuma su masu ƙarsar sauti sharaɗin ila iyaka da su sun shigar da hadisai wanda suke hatta hasan ma, duba da cewa duka su suna cikin wato faɗan kaso na al-maqbul, kamar su Diya al-Maqdisi, kamar su wato al-Muntaqa da Ibn al-Jarut. Za ka ga akwai hadisai wato hasan a cikin ire-iren waɗannan littattafai, saboda yanayin yadda su suka shari'anta ma kansu sun sanya abinda suke tsammanin cewa ya kamata za a iya hujja da shi. Amma su wato su hadisan Sahih al-Bukhari su sun abinda suka nufata shi ne su fitar da abinda yake wato ingantacce ne, wanda kuma malaman hadisi suka yi ittifaki da shi akan ingancinsa. Akwai ɗan ishara da ya kamata a nan mu yi cewa wato malaman hadisi kafin Imamu Tirmidhi su sun kasance suna wato rarraba hadisi ne zuwa ga sahihi da'ifi, ba sa cewa sahihi hasan da'ifi. Farkon wanda aka sani a tarihi ya fara rarraba hadisi zuwa sahih zuwa al-hasan zuwa al-da'if shi ne Abu Isa at-Tirmidhi. Abu Isa at-Tirmidhi shi ne ya yi wannan rarrabewan, ba wai ba sa amfani da lafazin al-hasan din ba, a ce dai hadisi ya kasu zuwa ga sahihi da'ifi hasan to wannan kuma wato malaman hadisi ba aka suke ba hadisi ko da zama sahihi ko ya zama dha'ifi amma daga baya kuma wato shi Abu Isa at-Tirmidhi wato shine sai yazo ya rarraba zuwa kashi uku as-sahih al-hasan al-dha'if sannan kuma sauran malamai da yawa suka bi shi saboda yazo da wani abu wanda za a karbe shi zai zama kamar tsaka-tsakiya tsakanin wato inganci da kuma rauni shine wato daraja ta hadisi hasan din na'am sai malamai yake cewa bi naqli adlin a samu wato wanda zai ruwaito shi wato mai adalci ne al-adl amintacce wato mai adalci shine wanda ke zama mai addini kuma amintacce kuma mai gaskiya dayyinun saduqun ma'mun wasu suna ce kamar al-hafiz yana kara da wasu takawa da sauransu to duka dai za su shiga cikin wannan abin da muka faɗa cewa al-adl huwa dayyinun saduqun ma'mun wanda yana da diyana yana da addini kuma yana da gaskiya wato abinda yake ruwaitowa ba watsatse bane ba makareci ne ba sannan kuma shi amintacce ne to kaga nan kamar ana cewa ba za a karbi ruwayan kafiri ba kenan ba za a karbi ruwayan kafiri ba kuma za a wato karbi ruwayan al-mujahir ba wanda yake shi yana wato fitowa karara yana nuna fasikancin sa karara ba a karban wannan ruwayar haka zalika wanda ya fito ƙara a cikin addini yake zake ma wasu abubuwa da duk an riga an yi dafaƙi akan wajen rashin ingancinsa to musamman ko bid'a wacce take mai tasiri akan ruwayarsa to kaga ba za a karba ba shi yasa da yawa malamai ba su karbi wanda yake wato hadisan rafidawa ba saboda su a cikin addininsu akwai yin ƙarya amma maganar ruwayan ƴan bid'a to akwai yanda malamai ke rarrabewa ba su dauke ta zama ka'ida bai ɗaya ba saboda in ta zama ka'ida bai ɗaya to wannan zai bayu a je a rasa wasu daga cikin wato ingantattun labarai ingantattun hadisai wanda kuma shi kuma ilimin hadisi ilimin musalahul hadith an yi gina shi ne saboda a kiyaye hadisi a kuma wato a kiyaye waɗannan labarai a taskace su a cikin wato amintattun mazubi ba a tozarta su ba a nan idan ana maganar wato addini ba ana maganar mutlaqud diyana ba addinul mutlaq ba wato ba addinul ba ana maganar wasu mutum ya zama wani kammalalle a cikin addini shi aka fi so amma ba ana maganar wasu ya zama wani wanda yake shi baya wani laifi ba ko wani abu irin wannan a'a mutum dai mai addini an san shi baya ba wai shi ba fasiki ne wato a bayyane ba a sarari ba dan abin da yake yi abin da aka iya cewa ajinci ne dan adam to in koyaya aka samu kuma wato an san shi mutum ne wanda yake daidai gwargwado ibada nan dai zai yi ta to kuma ta abin ya hada kuma da gaskiya to ka za a karbar ruwayansa ko da kuwa shi a karan kansa addinin ba yanayin wato tsayuwarsa a addini ba a san shi da wani tsayuwa sosai a addini ba ta wannan fagen ta wannan wato bangaren ne malamai suka karbi ruwayan Marwan ibn al-Hakam duk da wato rashin wato karfin addininsa shi bai da yana da abubuwa wanda malamai suka dinga wato zungurinsa a kan wannan saboda yanayin fitina da ya shiga amma kuma shi saduk ne shi mai gaskiya ne baya yin ƙarya a ruwayansa shi sa Urwa ibn Zubair yake cewa kana Marwan la yatahamu fil hadith Marwan ba a tuhuma shi a hadisi wato kaga ana tuhuma shi a wasu abubuwa kenan akwai abubuwa da ya shiga kansa wanda yake malamai suna tuhuman sa Imamu Dhahabi yana cewa ya aikata kaza ya aikata kaza ya aikata kaza yayi amma ta da haka dai kaga hadisansa duk suna cikin wato kutubu sitta saboda shi an yi zo zai bada labarin abinda ya ji to kuma zai bayar ne wato yanda ya ji ba wai yana wani karkare bane ko kuma wani fitina da ya shiga ya sanya wato ya dinga karkare ko ya danga yin wani ƙarya shi ba samu haka ba to sannan kuma yana daga cikin addini kuma a same shi da wato kamalul muru'ati wal wara a same shi da dai yana da almuru'a yana da wani wato mutunci da kuma wato tsantseni ta yadda za ta gano mashi da za a ganshi za a ce wannan mutum ne mai kirki, mutum ne wato dattijo. Kuma gami da magana wato mutunci, abinda ya fi inganci shi ne wato a kiyaye sabanin gari ko waje. Wani lokaci akwai abinda in kaya a wani guri shi mutunci ne, kuma kai a wani wurin ba mutunci ba ne, to ya kamata a kiyaye, bai kamata a dauke shi abin saka ka baki daya ba. Sannan daga cikin addini kuma akwai a zaman mutum wato mai ɗabi'a mai kyau, ko da kuwa dunƙule ne. Ba a nan ana cewa dunƙulukun ba za a samu malaman hadisi wani bai da wani ɗan ɗabi'a da malamai suka yi masa gyara a kai ba. A'a, za a iya samun wannan, za a iya samun wannan. Amma ka gari a je samun fasiki wanda yake yana nuna fasikancinsa a fili, ko yana yin zake ma wasu abubuwa, kaga malamai kwata-kwata ba su amfani da mai hadisi irin wannan. Kwai kamar Suleiman ibn Dawud Ash-Shadhakuni, babban malami ne, Al-Basri Al-Hafiz, babban mahaddaci ne. To akwai dan abubuwa da ya sanya malamai suka daina karban hadisinsa. Daga ciki akwai wato qillatu diyana, shi ba shi da addini, kuma yana yin wasu laifuka manya na fasikanci kuma a fili. To kaga mai irin wannan kuma ba za ka iya abintuwa da hadisinsa ba, saboda haka malamai duk da wato yanayin girma da ake ganin sa da shi, da kuma wato yanayin wato haiba, yanayin wato kwarjini da yake da shi a idan malaman hadisi, saboda abin da Allah Ta'ala ya ba shi da hadda da sauransu, duk da haka malamai ba su yi amfani da hadisansa ba. Sannan kuma daga cikin addini, kamar yadda na faɗa maka, a sami wato kyakkyawan hali, ko da kuwa a dunƙule ne. Amma nan ba ana magana wai kyakkyawan hali din ba za a sami wani daga cikin malaman hadisi a same su zama wasu ma'asumai ko wasu mala'iku ba, ko kuma a same su ba su da wasu ma wani abin da wasunsu sukan samu a cikin malamai ko a cikin gamagarin mutane, a ce wani yana da fushi, wani yana da bauɗewa, wani mutum ne mai ra'ayin riƙau, ire-iren wannan su ma ana iya samun wannan a cikin malamai hadisi. Duk wannan ba zai sa a ce wai shi ba shi da ba za a karɓi hadisinsa ba. An baka ba, to ai ya za ka yi ɗabi'an ɗan Adam, ko Allah Ta'ala ya yi shi da wasu ɗabi'u da ilimi da kuma wato addini shi ke gyara shi. Akwai kamar Nafi Maula ibn Umar, da kan same shi mutum ne mai fushi. Imam Malik yana cewa kuntu ati Nafi'a Maula ibn Umar nisfa an-nahari, eh, kuna kasance ina zuwa wajen wato Nafi'a Maula ibn Umar wato kusan tsaka da yini, ma yudhilluni bi shay'in min ash-shamsi, babu abin da ke min inuwa, babu abin da ke kare ni daga wato zafin rana. Wa kana manziluhu min naqi bis-surain, wa kana fi hidda. Malik ke cewa yana da wato zafin zuciya, yana da kaifin zuciya. Fa tahayyanu khurujahu, sai wato in kirdade lokacin fitowarsa. Fa ad'uhu sa'atan, sai in bashi zuwa wani lokaci. Wa urihi anni lam uridhu, sai in nuna mishi ni ba wai wajen shi nake so in zo ba, saboda ya san shi da fushi, wataƙila da zai je ya fara cewa ka ba na hadisi, ba na hadisi, ya kore shi. Thumma a'radu lahu fa usallim alayhi thumma ad'uhu hatta idha dakhala al-balat أقول كيف قال ابن عمر في كذا فيقول قال كذا وكذا فأخنس. سنن daga bai je mai sallama, ya bai mai sallama shi nan kar kyale shi, sai ya shiga inda zai zauna, sannan da je fara tambayan shi a hankali cikin ladabi, cikin azanci, in kuma ya gaya mishi kuma dan daya biyu aka, to bazai wada mishi ba, sai sauri ya tafi saboda kara bata. To kaga Nafi ai babban malami ne wanda kowa ya ji da malantar shi da tsoron Allah shi, da kuma wato kasancewar shi wato jagora ne a wannan al'ummar. To amma dai haka Allah Ta'ala ya yi shi da wani haddul mizaj, yana da wasu ɗabi'a, yana da wani ɗabi'a mai naguntsi da kuma wato sosuwar zuciya. Sannan daga cikin marwata za ka ana iya samu wani shi wato salif ne, kamar Hajjaj ibn Arta, mutum wanda yake mai ɗan kumbura kansa, mai ɗan girman kai, koyaya Hajjaj ibn Arta, kamar yadda malamai ke cewa shi salif ne. Salif shi ne al-mutakabbir, wanda yake yana da wato girman kai. Ana cewa ahalakani hubbu sharaf, shi mutun ne wanda yake da girman kai ya je Kubai zai bada hadisi Sufyan al-Thawri sai ya zo ya ganshi ya kala bada hadisi kuma daga babe ko ya zo la sai ya tashi da tafabin sa sai ya ce ya rabunayya thawr anna nahfilu bihi inna la nubali ja'ana am lam yaji'na ce shi wanda dan kankanin wato kaga bunayya thawr ko ce al-Thawri sai ce bunayya thawr dan thawr yana ganin wato muna mun damu sai yazo yaje karatun mu ne ko yazo ko bai zo ba mu damu ba albayin da kaga shi wato Hajjaj bin Adha yana da wasu dabi'a da malamai wato suka bas ji dadin sa ba shi har Imam Dhahabi yana cewa shi in ba dan Imam Abu Hanifa ya fi shi wara ba to shi ma da aji sunan sa to kamar kaga yana nuna yana da wasu dan dabi'u da ba haka ake so ba kaga tare da haka mutun ne wanda yake sahibu hadith yana da hadisi an ci gaba da amfani da hadisin sa saboda haka duk wannan babu laifi daga cikin malamai akwai Amr ibn al-Harith wani babban malami dan tsaran Maliku a Madina babban malami ne mai ilimi faffadan ilimi dan Madina ne daga baya ta Masar ya zauna lalle shi babban malami ne ya kana qari'an faqihan mutum ne mai fatawa mai makaranci Qur'ani mai ilimi zaka ga da yawa malaman Masar suna Ibn Wahab al-Layth suna riwaya Malik bin Anas shi kan shi yana da riwaya daga wajensa duk da kuma tsaran su ne amma shi mutum ne mai faffadan ilimi kwarai da gaske ana cewa ma idan Malik yace hadathani thiqah an Bukair ibn al-Ashaj yace wato wani amintacce ya bani hadisi daga Bukair ibn al-Ashaj ana cewa wasitan shine to Amr ibn al-Harith alayhi rahmatullah kuma dake ya rasu da dan guri shika 148 ko abin da ya kama da wannan ya rasu har shi sa Ibn Wahab ke cewa law baqilana Amr ibn al-Harith mahtajna ila Malik bin Anas inda wato shi Amr ibn al-Harith ya rayu to da wato kila mun buƙaci wato Amr ibn al-Harith wato kaga lalle Amr ibn al-Harith ba karamin ilimi ne yake da shi ba to amma shi ma daga baya bayan ya sami dace ya je wato Masar bayi da wato yalwa na arziki daga to daga baya bayan ya sami arziki kawai sai aka ga ganin shi na dan sa kaya yana kuma wato fadada yanayin wato haban kayan sa yana kuma sa kayan alfarma da wasu daga cikin malamai basu ji dadi ba kamar Allah ibn Sa'd da sauran wasu daga cikin malamai to kaga wannan shi ma ba za ka ce wai ba za ka dake yi wannan ruwayan ba saboda waɗannan ire-iren waɗannan abubuwa da mutum zai iya yi yana da wani uzuri shi kansa da ya lauta kaya da yayi da sa kaya mai kyau ila ya kare akwai wato kaya wata kila al-khaz wani bangare na ko Ibrahim ko kuma al-Harir ko abin da ya kama da wannan wata kila yana dan hadawa haka ya sa kuma kaga abu ne wanda yake ba saba gani malam saba gani masu mulki yake wannan ba malaman addini ba to bai kamata yayi din ba amma inda yayin mu shikenan amma kuma ba a sa ta ba ce kuma bai da kiki kuma ba ce ba za a amfani da hadisin sa ba to kaga shi ma wannan duka bai zama wa ce ba za a amfani da hadisin sa ba yana nan wato da ingancin sa sannan kuma akwai banda shi akwai Isma'il ibn Abdullah ibn Abi Uwais dan uwan wato kamar wato daya ke wajen Imam Malik yar uwar Malik ta haife shi to kaga shi wannan wato shi saduq ne ba shi mai gaskiya ne illa iyaka ne akwai rafkana tare da kuma wani ingigiwa tare da shi abin da zai ce yana da gigiwa shine kawai wani lokaci wai musamman watakila ko yana yaro zai dinga dan kirkiran hadisai haka ba mutanen Madina in sun yi sabani sai kirkiran musu wani hadisai da wani isnadi ko kuma yazo zai bada masala ce ta Ibn Wahab sai mai ta zama masala ta Malik to kaga wanda kaga wani abu ne da zai kawo a ce ya wannan ya ya soki hadisin sa ta maji da haka dai wata kila Imam Nasa'i shine ya kausa harshe a kansa wasu daga cikin Ibn Ma'in yace kana dha'if al-aql da wasu daga cikin malamai to amma dai babu wanda dalili ke nuna cewa wannan ƙaryar nashi ta ya ci gaba shi Ibn Hajar ke cewa wata kila yana yi ne tun yana yaro tun yana matashin sa daga baya kuma da gigiwan tsiyansa daga baya kuma sai ya gyara kuma ya wannan shi sai Imam Nasa'i shi kansa in an tambaye shi wani lokaci baya ba da cikakkiyar amsan abin da ya sani gami da Ibn Abi Uwais din daga baya ne da aka bincike aka gano ga dalili to kaga wannan yake nuna maka abi ci gaba da ƙaryan ba daga baya ya zama kaman miya kami ila ya ƙarya da wannan irin wannan gigiwan da kuma wani wauta haka zan ganin ka duba ka tarjama su zaka dan ganin shi mutum ne mai wauta haka to duk wanda ba zai sa a ce shi ko ba za a karbi hadisin sa ba duk da ya so ya mutane asaran hadisin sa malamai duk da ka kaga basu bar hadisin sa ba duk da kuma ana ta an wato aibanta ba wato Imam al-Bukhari yanda ya fitar da hadisin sa da shi din ba mutum ne mai kafafi a harkan nan ba ya fitar da hadisin sa amma kuma ya bar misali hadisan wasu amintattun mutane kamar Abu Salih al-Samman da makamantansu na malai ke cewa to al-fahim dai abinda muke magana shine kaga nan addini ba ana magana mutum sai ya zama ma'sumi ba kuma mutlaqud diyana ma'a sidq ta isa a karbi hadisin mutum yana da addini daidai gwargwado sannan kuma gaskiya ba harshen sa ba yayin ƙarya to wannan ya isa ya zama wato za a karbi hadisin sa tunda ya zama amintacce ga su Marwan ibn al-Hakam nan ga su Hajjaj ibn al-Arqa da sauransu kaga duka ba wani wanda yace zai bar hadisin su haka zalika idan aka samu mutum wanda yake shi mutum ne mai yawan wato barkwanci kaga akwai mutane masu barkwanci to duk wannan shi bai sa shi ma ki an san hadisin sa saboda babu riwaya tana kama da babin wato kaman shaida da zarar an sami amintacce mai gaskiya to za ka karba to sai malai ce tamid dabti wanda yake da wato cikakkiyar hadda dabt hadda iri biyu ce shine wato ya zama abin da ya ruwaito zai iya fada daidai yanda ya ji shi babu ƙari babu ragi zai faɗi ma'anan abin ko kuma ya faɗi ma'anan ma da lafazi wannan ma shi aka bi so to shi wato hadda iri biyu ce akwai dabtu sadrin wato hadda ta kirji ta mutum ya haddace kawai ya sa a kwakwalwansa ni yayin da kuma zai bada hadisin kuma zai iya dawo da wannan hadisin kuma ya bada shi yanda yake wannan zaka ga da yawa malamai wasu sun yi haka kamar Sufyan ibn Uyayna ana cewa bai da littafai sai dai in ya haddace ya rubuta daga baya kuma in zai bada hadisin kaga yana bayarwa babu abin akwai Mus'ab ibn Kidam da wasu daga cikin tsarikunsa irin su At-Tsauri da sauransu suke ce mishi al-Mus'haf to tsabajin wato yanda wato yake da kaifin hadda kwarai da gaske saboda haka dabtu sadrin indai an mutum zai iya kuma zai iya bada hadisin wato babu ƙari babu ragi to nan babu laifi sai na biyu kuma akwai dabtu kitab shi zai rubuta hadisan ne a cikin littafai amma in ya tashi kuma zai kiyaye littafan lokacin da ya ji hadisin zai ya rubuce shi da kyau sannan kuma lokacin da zai bayar kuma shi ma wato yana nan babu ba samu wani ya shiga masa ba ya lalata masa wato wannan rubutu din to shi ma duka wannan zai zama tamud dabti zai zama wato yana da cikakkiyar hadda wannan yadda daga baya malaman hadisi manyan malaman hadisi wani kafafu a wannan harkar masu hadda kwarai da gaske sun koma in za su bada hadisi suna amfani da littafai din wataƙila tun mace tun lokacin su Imam Ahmad zuwa wanda suka zo bayan shi sun hada cin manya-manyan hadisai kusan a lokacin kaga sun hadidi hadisan malamansu baki da hadisan At-Tsauri Malik Al-Auza'i Ma'mar da sauransu duk sun hada ce to kace kuma ba hadisai dubbai mutum zai zo ya bada shi to wata rana ajin ce dan adam zai yi kuskure saboda haka sai suka kisa dinga bada hadisin wato kawai da zunzutun kwalwansu Imam Ali ibn Abdullah al-Madini na cewa shugabana Ahmad ibn Hanbal, Ahmad ibn Hanbal abokin sa ne, yana yaban sa, yana cewa ya min wasu ci in zan bada hadisi in bada shi da littafi, saboda babu wani wanda zai ce shi shafaffe ne ba zai kuskure ba, ba wanda zai faɗa wannan wato magana din, saboda haka suka dinga bada shi wato hadisin da littafan su. Wannan kuma shine abin da ya ci gaba kusan bayan wato bayan su Imam Ahmad, tun daga lokacin Imam Ahmad har bayan su zo kan su Imam Bukhari, suka ta bada hadisan su da littafi ila iyaka ne, dukkan su kuma amintattu ne kuma sun haddace in an tashi muzakara kuma za su iya bada hadisan baki daya, amma dai saboda gudun ka ai kuskure suka ci gaba da bada shi da littafi din. An kuma samu wasu wanda suka ci gaba da su bada shi kuma da zunzurutun kwakwalwansu, duk wannan babu wani matsala. Almuhim dai shine ya zama lokacin da aka bayar ɗinka a samu kuskure. Sai malam ya ce muttasila sanad, isnadi ya zama wato sadajje, ya zama isnadi sadajje ne wanda ba wannan ba bai yanke ba. Ittisalu sanad shine ya zama shi wannan rawin in ya ce ya ji daga wayan to ya zama tabbas ya ji din. Yace haddathana akhbarana anba'ana sami'tu ku an, yace an fulan haddathana fulan akhbarana fulan anba'ana fulan sami'tu fulanan, naji wani yace kaza ku naji kaza 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 zai faɗa cewa lalle ya ji ko ya dauki labarin, to wannan shine ittisalus sanad. Zai iya amfani da qala ku an, yace qala fulan ku an fulan, duka za a dauke shi a matsayin wato sadajen isnadi, mutakar shi dai ba mudallis bane, za da kishi akan wato sadajen isnadi. To kaga wannan shine asali ya zama duk wanda yace ya ji daga bani, to a tabbatar cewa lalle ya ji din, ba ka ba za a samu gibi. To amma akwai mulhaqatu mutassil sanad, wasu abubuwa da suke zama ba mutassil sanad bane amma suna za su iya zama kamar mulhaqat, za a iya sakar da su zuwa ga mutassil sanad din, musamman in an san wato a tsakiya din wane ne aka gutsiri. Malamai suna bada misali da kamar marasil na Sa'id ibn al-Musayyib, da yawa malamai ba sun bibiya sun ga in yace manzo Allah ya ce to in an ji an duwa za ga wannan wasiɗan shi Abu Huraira ne sarkinsa. To wannan wasu daga cikin malamai da yawa sun faɗi wannan magana. Sannan akwai marasil na Ibrahim daga Abdullahi dan Mas'ud, Ibrahim an-Nakhai yace daga Abdullahi dan Mas'ud, shi bai ji daga Abdullahi dan Mas'ud kai tsaye ba, dan haka amma kuma shi ya dauka ilimin sa ne daga almajirin Abdullahi dan Mas'ud kai tsaye. Dan haka da al'amash ce masa in zaka bani hadisin Abdullahi dan Mas'ud asnid, ka bani isnadin baki da, sai ce ai idan na ce maka Abdullahi dan Mas'ud ya ce to na ji ne daga fiye da almajiri guda daya na Abdullahi dan Mas'ud, in kuma na ce wane ya gaya min daga Abdullahi dan Mas'ud shi kadai ya gaya min, shi yasa ma to shi Ibn Rajab al-Hanbali ke to kaga in yace ma daga kai tsaye daga Abdullahi dan Mas'ud ma to yafi inganci. To haka zalika kuma wato Abu Ubaida ibn Abdullah ibn Mas'ud abin da ke rubutuwa daga babansa, wasu daga cikin malamai sun dauke shi a matsayin wato tsarin isnadi ne ba za a karba ba, saboda shi Abu Ubaida bai ji daga babansa ba, bai ji hadisai marfu'ai daga babansa ba, bai dauki abinda ya dan samu, babansa ya rasu bai bi shekara bakwai ba, abinda kuma ya samu galibi fatawoyinsa ne idan haka da, amma bai ji asalin hadisai daga shi baban nasa ba, Abdullahi dan Mas'ud. Saboda haka wasu daga cikin malamai kamar su Ibn Hajar, kamar su Imam al-Albani, kamar su Shu'aib al-Arnaud, al-Allama Ahmad Shaki, da wasu daga cikin manyan malamanmu na wannan zamani suka raunana hadisansa da yake ruwaitowa daga Abdullahi dan Mas'ud saboda wato kutsirewan isnadi. To amma wannan akwai gyara a wannan lamari, saboda abin da yafi inganci shine a dauke shi ma akan wato isnadin sadajje ne, wato a riskar da shi da isnadin sadajje, saboda shi din ya bibiye hadisan babansa, ya bibiye hadisan babansa da fitowoyinsa, ya hada su kuma ya haddace ya rike, har ya zama wato a lokacin sa ba ya daga cikin wanda suka fi kowa sanin fatawan babansa. ya yi rayuwa daga mamansa, mamansa mata Abdullahi dan Mas'ud kenan, da kuma manyan wato almajin Abdullahi dan Mas'ud, ya dinga bibiyan su, yana karban hadisan Abdullahi dan Mas'ud. Kuma a cikin almajin Abdullahi dan Mas'ud babu wani wanda ke ta fara makalici da aka san shi da ƙarya, balle a ji tsoron shi ne zai zama ɗan tsakiya kai ya zama wato andan gidan Abdullahi dan Mas'ud abinda ba jingina masa ba. Dan haka wasu daga cikin malamai suke ganin hadisin Abdullahi, afwan, hadisin Abu Ubaida ibn Abdullahi ibn Mas'ud daga babansa Abdullahi dan Mas'ud, to ya kamata ya zama hadisi ne wato tabbatacce da za a karba, sadar da shi da a cikin hadisai wanda suke mutasila sanad. Daga cikin malamai wanda suke da wannan ra'ayin akwai Ali ibn Abdullahi al-Madini, kamar yadda Ibn Rajab ya hikaito a cikin Sharhul Ilal da kuma Fathul Bari, cewa Imam Ibn Ali ibn al-Madini yana cewa huwa munqadi'un wa huwa hadithun thabtun, wato shi bai sauri babansa ba, yankakken isnadi ne amma kuma hadisi ne tabbatacce. Kuma wannan shine zahirin wato abinda shi Imam Tahawi, da fahimta daga cikin abinda yayi a cikin Sharh Ma'ad al-Athar da Ad-Darqutni. Kuma wannan shine zahirin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Ibn Rajab al-Hanbali da wasu daga cikin malamai suna ganin abinda yafi dacewa a dauki wannan ruwayan Abu Ubaida ibn Abdullah ibn Mas'ud daga babansa a matsayin wato sinadi sadajjicin da an san waye dan tsakiya din, almajin Abdullah ibn Mas'ud ne. Kuma da yawa daga cikin hadisansa idan ka je ka duba zaka ga kuma baya fita daga cikin, baya zuwa da munkari, baya fita daga cikin hadisan Abdullah ibn Mas'ud. In aka samu wani almajin Abdullah ibn Mas'ud ya rubuta zaka ga yayi kwabo da kwabo, ko kuma ya akalla yayi daidai a fara fuskar ma'ana, baya sabawa. To kaga wannan shi ta malamai suka ce to duk abin da zai ruwaito daga babansa to ko a karba shi ma tunda lil ilmi bir rawi as-saqit, saboda an san rawin da aka yanke, ko an san marwayatan da aka yanke da aka yi gutsire su amtattu ne duka. Amma kaga anan ba za ka zo haka da kawai, ba za ka ce in ka zo gami da za ka yi maganin takhriji ba, ko ka ce hadha mutasil sanad, ba wannan ba mutasil sanad ne da aka ijma'i a kansa ba, illa iyaka za zama mulhaqat ne da riskar da su, saboda daga cikin malamai akwai wanda shi baya karban marasil ma baki daya, saboda haka ga kira su da kaman kila ko mulhaqat ko wani abu, to yafi kyau. Sannan fa'idan sanin haka shine da za su samu at-ta'arud, wato ya zama akwai wani hadisi musnadi tiryan babu wato gutsirin isnadi da wani mursal kaman na Sa'id ibn al-Musayyib, kaman na Ibrahim an-Nakhai, da ya saba aka samu cin karo tsakanin shi da sarihu mutasil sanad, da kuma shi wannan da yake mursali ne, to kaga ba zai yi a gabatar da shi wanda yake mursali ne da akan wato sarihu mutasil sanad ba, wanda yake musnad ne shi da same yana da sadajjen isnadi, watakila sai dai ko a ruwayan Ibrahim an-Nakhai, tunda ya ce shi daga wurare daga mutane daban-daban na almajin Abdullahi dan Mas'ud ya ji hadisan, watakila wannan dai sai kila mu tambayi malamanmu saboda karin haske. Suma hadisai hasan wanda za mu zo mu magana mun zo bigiran su, suma suna da irin wannan mulhaqatin, kaman wato tarjaman Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, kama al-Ala an abihi, kama Bahs ibn Hakim an abihi, shima duka suma kaga daga bayan malamai sun shigar da su a cikin hadisai wanda suke hasan, duk da wato akwai yan rugutsarewa ta fuskan wato yanayin isnadin su, to amma dai malamai haka suke musu wato mu'amala. Mala sai ce ghayra mu'allal, wanda wato babu yini illa tare da shi. Al-illa shi ne a samu wani abu da ke cikin isnadi wanda zai wato aboye galibi a cikin isnadi, wanda yake qadihi, wanda zai sanya ba za a yi amfani da hadisin ba. Galibi illa a samu wani illa a hadisi, wanda suke iya gane illa su ne manya-manyan malaman hadisi, wanda suke kafafu a wannan harka, wanda ya jima yana yin ilimi wannan ilimin hadisin saboda shi ilmul ilal ilmin na al-ilal a cikin hadisi yana daga cikin ashrafu ulumil hadith wa anfasu ya daga cikin wato ashrafu ulumil hadith yana daga cikin ilmin mukan hadisi wanda yafi wato yafi daraja kusan ba malami manya ba to ba wani wanda yake iya shiga wannan harka saboda wani lokaci ga dadewa ana yi dadewa a bauta yanci ake aka ce inji Bahaushe ga dadewa mutun yana yi sannan kuma ga kuma ilhami da Allah ta'ala ke masa ilhami da ubangiji ke masa tawfiki wanda shi ma aka ce ka zo ka zai ce hadisin akwai illa ko ya ce kaza hadisin nan yana dadar da shi amma idan ka zo ka muce ya zo ya gaya maka wai shi aka ya gane ni ba lalle ya gane ba saboda wannan shi ilimin nan gaskiya akwai ilhami kuma akwai tawfiki shi yasa wato banda shi kanshi sanin ilimin hadisin kuma mutun lalle ya kamata ya zama ala janibin kabirin min al-ibada kuma yana da ibada ya tabarru'i roƙon Allah ta'ala tawfiki Allah ta'ala ya taimake shi daga cikin malamai wanda aka ce sun fi wanda suka fi kula da wannan babin akwai Yahya ibn Sa'id al-Qattan kusan malamai suna masa sheda kwarai da gaske akan wato abinda Allah ta'ala ya sanar sheda shi akan ilimi na al-ilal wanda shi kuma akwai Ali ibn Abdullah al-Madini Ali ibn Abdullah al-Madini tsaran su Imam Ahmad ne amma cikin su dai cikin su Imam Ahmad ba wani wanda ya san al-ilal irin sa kusan shi ne babba sannan kuma sai wanda za su bi bayan shi kuma kamar su Imam Ahmad su Ibn Ma'in da sauransu sai in aka sauko kuma zuwa wajen su Imam al-Bukhari su Abu Zur'a su Abu Hatim su An-Nasa'i su At-Tirmidhi da sauransu in an sauko kasa kuma sai zuwa wajen su Imam Dar-Qutni da sauransu shi wani ilimi ilmul ilal din nan zaka ga da yawa wato ƴan baya suna da wato sassauci a gami da shi ba su da wato inaya ba su da kulawa gami da ilmul ilal sai ga wani lokaci suna inganta wasu daga cikin hadisai wanda yake suna da illa ba za ka same suna da wanda abin da ake cewa naqdul mutun ba tunda a cikin ƴan baya gaskiya a cikin wanda suka fi kula da wannan babin wato ni da ya sani na babu kamar Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ta'ala ya bashi wato baiwa kwarai da gaske wajen naqdul mutun wajen ya fahimto illa da ke cikin hadisi gaskiya shi abin mamaki ne ujuba ce kwarai da gaske wajen yanda yake wato naqdin al-mutun ya kuma zakulo maka wasu illoli da ke cikin hadisi kamar yadda zaka samu ire-iren waɗannan abubuwa cikin minhaji suna da mawallafa da rubuce-rubucensa da dama daga sannan haka zalika kuma almajiransa kamar Ibn Abdul Hadi Ibn Qayyim Ibn Kathir har zuwa kan Ibn Rajab al-Hanbali suna da damuwa kwarai da gaske da kuma kula da waɗannan ilmul ilal din to amma kaga bayan waɗannan gaskiya ƴan baya har shi kanshi Al-Hafiz Ibn Hajar shi kansa masana suna cewa wato yana suna da ilmul ilal din amma kuma bai bayyana ba wato a cikin aikace a cikin asina al-hadithiyya din su bayyana ba kamar yadda ya bayyana a wurin waɗancan malamai da na faɗa maka balle kuma a je wurin al-mutaqaddimuna duk da suna da Ibn Hajar da wanda suka zo bayan shi suna da tahqiqi kwarai da gaske wanda za a buga misali haka zalika wanda duk wasu malaman hadisi na baya da suka zo ga suna da tahqiqi kwarai da gaske suna da bin diddigi to amma dai wajen maganan wato istikhrajul ilal to gaskiya wannan ba mutaqaddimuna da kuma irin su Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah da makamantansu gaskiya ba za ka haɗa su ma da sauran malamai ƴan baya ba to sai muke watakila sai mu ba da ɗan misali game da shi hadisi wanda haibasa daga cikin hadisai da wasu malamai suka ce akwai illa a ciki a nan muka kawo ba muna maganan wai mun haka yake fi nafsil amr ba zan zan dai kawo misalai da wasu daga cikin hadisai da malamai suke cewa akwai illa saboda a samu dai misalai koyaya, amma dai cewa da illan kuma babu illa wannan magana ce ta malamai. Na tabbatar za a duba sake yin ta bincike a ga inda abu yake. Akwai hadisi na farko shine la tasumu yawm as-sabt illa fi mafturid alaykum wa lam yajid ahadukum illa liha'ina batin aw 'ud shajatin falyamdhuqhu. Kaga wannan hadisi ta fuskar sina'a hadisi a za ka ga zai wuya ne ka iya cewa bai tabbata ba, saboda yanayin da ya zo ta hanyoyi kuma wato ƙa'idojin hadisai, hadisi za ka ga shi ne a tabbatar da shi. Amma da yawa daga cikin malamai masu bin diddigi masu wato lura da abubuwa suna ganin wannan hadisi ɗin kamar mughayyar muharraf, kamar an canza shi a yanda yake a mataninsa, haka suka dinga yin ɗanɗar da hadisin, ba wai suna tuhuma su marwata sinadin ba. Duk da akwai ruwayan daga maliki cewa haza kadhibun, ya cewa ƙarya ne, to amma dai wataƙila babu tabbas ma shi yana son ya ƙaryata hadisin ne, afwan, ya ƙaryata marwatan ne, wataƙila shi matanin ne yake cewa matani ne munkari da aka ƙarya akan manzon Allah. Ƙarya nan yana maganan ko dai an yi da gangan ko ba da gangan ba, amma dai kuskure sun ta kuskure. Kafin shi akwai Imamu Zuhuri, Imamu Zuhuri shi ma kanshi ya nuna yana ɗan baya-baya da hadisin Al-Auza'i. Yahya ibn Sa'id al-Qattan ya ƙi ba ma Imamu Ahmad hadisin ma baki ɗaya. Imamu Ahmad shi ma yana daga cikin malamai wanda suka nuna kamar ba su gamsu da ingancin hadisin ba. Shehu Islam Ibn Taymiyyah shi ma yana daga cikin malamai wanda suka nuna ba su gamsu da ingancin hadisin ba. Babban dalili in ka duba za ka gani, saboda da aka ce la tasumu yawm as-sabt sai aka ce illa fi mafturid alaykum, sai wato azumi wanda yake na farilla. To cewa azumi na farilla wannan wato istithna'in, to shine iskalin na iskalin da yake, saboda a ce inda an ce an faɗi wani magana ne daban, ko a ce an hana ifradu sabt din ne wato a kadai tana asabar din, ko a ce an hana wato anfaciran asabar din ne ita kadai. To kaga in kuma aka ce illa sai a ce misali sai dai azumin da mutum dama can ya kasance yana yi, to da in shi aka kawo a matsayin istithna'i kaga babu wani iskali. Amma a ce sai abin da aka fallanta, to kuma aka ce abin da aka fallanta to azumi ne da yawa za su shiga cikin wato wannan istithna'i. Daga ciki akwai azumin arfa, daga ciki akwai azumin kwanaki goma na Dhulhijja, daga ciki akwai azumin tasu'a da ashura, daga ciki akwai azumin kaza, akwai azumin kaza, akwai azumin kaza. To duk waɗannan zama hadisan nan in da ya falo a sabar a bar shi sama da bisin da wani bisi ya ganin, to gaskiya a cikin hadisin akwai abin duba. Wataƙila dai hadisin ba haka yake ba, su marwatan shi suka aka sami yar zamiya wajen ruwaitan hadisin. Wani misalin illa kenan daga cikin hadisai da ake cewa suna da illa shine hadisin Anas da Muawiya. Hadisin Anas da Muawiya game da wato bayyana bismillahir rahmanir rahim yayin da za a kanta Fatiha sallah. Wannan Imamu Shafi ya fitar da wannan hadisin a cikin Al-Umm ta hanyar sakon man dala Qutni al-Hakim al-Baihaqi, da suka fitar daga Abdul Majid ibn Abdul Aziz, daga Ibn Jurayj, daga Abdullah ibn Uthman ibn Khuzaim, daga Abu Bakr ابن حفص ابن عمر لقى أنس بن مالك جوا باش لبار ما أبي عي سلا دا وصل لقى تنسى هباي دا مسلمي أبا ينسى مدينة سي بيكرن بسم الله الرحمن الرحيم بس هي سوى لننتا وسوى لننسى هبا سكا جوا سلم بيكرن بسم الله الرحمن الرحيم باشي كنا أو تسلا سي زوية بياناتا. تو وانا حديثي إن قادوا بزاهرين إسنادن سا زاهرين إسنادن سا سيهيني تما hadisi ne wanda yake akwai matsala gaskiya a cikin sanadinsa da mataninsa. A cikin sanadinsa shine akwai ittirabi, yanda wato kamar da Sheikh Nasir Albani ya faɗa a cikin sifatu salatin nabi, sai a je a duba al-asl. Sannan kuma Sheikh Islam yake cewa to huwa mughayyirun min wajhihi, wannan hadisin an canza shi. Daga cikin abin da zai nuna maka an canza shi shine a Madina, dai Madina da mazhabansu shine su ba sa yin izina da wato aljaharu, بالبسمله اسلح باشي متحبن سبا تو اندا ونن ونن جانت اكتي اما معاوية كما انيشي على الملا اقبان جماعة كما يذو چنزا كما لقباها تو دامت اعاش هارا امدين دا انسنشي تو باسنشي بكما تو كاقا bakuma asan cewa mutanen Madina sun dawo sun koma cewa sunna ita ce a bayyana ka to a sallafa to kaga wannan hadisin akwai matsala sannan kuma shi kansa Muawiyan inda yake rayuwa a Sham din ai su ma mazhabin su ne ba sa ganin a bayyana basmala din to inda shi ma ya samu wannan sunna din a Madina to da ya kamata in ya dauke ta in ya koma Sham kuma ya ce to kai mun samu wata sabuwar sunna da bamu san ta ba shine mu dinga bayyana bismillah ya salla to kaga shi ma baya yi sai shi zama malami suke cewa to wannan hadisin gaskiya muharraf mughayyar ai kaman an canza shi ba bai zama ingantacce ba akwai illa tare da shi wataƙila dai an sami wato wahami da kuma kuskure a hadisin duk da wato yanayin kaga isnadin sa isnadi ne wanda yake zahirin sa akwai inganci to kaga hadisi wanda yake ko da isnadin sa zahirin akwai inganci sai ya an samu assalama min al-illah wa shudud sai ya kubuta daga wani wata illa za ta zama tasoki ingancin hadisin daga cikin misali akwai hadisin adar al-hajim wal-mahjum hadisi ne wato aka rubuto daga tanyoyi da dama hadisi ne ingantacce to amma kuma akwai riwaya da aka samu daga Anas bin Malik kusan kamar tana nuna cewa kamar an share wannan hadisin shine riwaya da Imam Dharqutni ya rawaito ta hanyar Imam al-Baghawi daga Uthman ibn Abi Shayba daga Khalid ibn Makhlad Khalid ibn Makhlad ya rawaito daga Abdullah ibn Musanna daga Thabit al-Bunani daga Anas bin Malik yake cewa awwalu ma karihna al-hijamata lis-sa'im anna Ja'far ibn Abi Talib ihtajama huwa sa'im فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفضل هذا ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم أنس يعني لك شو عندي وشو النام حديثنا نبغى من تابع أفضل الحاجم والمحجم كما إن ديرايو أنم بصرة سألك شو عندي سكب كوا أي كده النام حديث كسان ما عمرنا شو إذا مثلا رمضان يشكر تسكن كلي sukan kulle wato shaguna na yin wato kaho to kaga anan kuma sai aka ce an ruwaito hadisi daga Thabit al-Bunani Thabit kuma shi ma dan basara ne daga cikin manyan malaman basara daga kuma Anas bin Malik wanda shine babban malamin su a basara ba su da malami kamar sa shine yake bada labarin cewa daga baya manzo Allah yayi rahusa mai azumi zai iya yin wato kahonsa babu wani laifi kuma har aka ce ma shi kanshi Anas din yana yin wato kaho da azumi to kuma Anas kuma anan basaran ya rasu duk kuma daliban sa suna basara sun fi yawa anan kuma duk sun san shi shi yasa Sheikh Usaimi Tamiya anan ya ce wannan hadisi yana da illa babban illa sa kuma Ibn Taymiyya yake cewa shine wannan Khalid ibn Makhlal kaga wannan zahirin sa isnadin sa ingantacce ne kusan yana kan sharhin Imam Bukhari to amma Khalid ibn Makhlal da ma wani lokaci kamar Imam Muhammad ya fada cewa yana da lahu ahadith manakir yana da wato dan manakir wasu dan bodaddun hadisi da ya karaita da su to daga cikin abinda Karina da Ibn Taymiyya yake cewa zai nuna maka cewa wannan yana daga cikin wato kuskuren shi wannan Khalid ibn Makhlal din shine wannan hadisin ana bukatar shi hadisi ne da aka yi ta sabani akan wato afdal hajim wal mahjum kuma ana ta neman wani hadisi da zai zama ya warkar to in ya zama wannan hadisin da ingantacce ne to ya kamata ku a ce an fara samu ko al-Bukhari ko Muslim ko su daga cikin manyan malamai sun fitar da shi to amma sai aka same shi a wajen Imam Dharqutni da sauransu to kaga hadisi ne wanda yake zai zama abun dubawa sannan kuma kaga yace a cikin isnadin ai isnadi ne na basara shi kuma Anas din nan ya tabbata ne a basara su kuma mutanen basara su suka fi su ne da suka fi aiki da hadisin wannan adar al-hajim wal mahjum din to yaya zai zama malamin su yana da wannan hadisi zai share wannan sunnan da su suka fi kowa aiki da ita har suna rufe shagunan su in Ramadan ya zo Anas din kuma ƙarshen rayuwarsa a Basra ya yi ta, kuma mutanen Basra su ne ɗalibansa. To inda Anas yana da wata sunna da za ta zama ta share wannan hadisi na Abdul Hajim al-Mahjum, to da ya kamata a ce mutanen Basra sun san shi, musamman kuma shi kanshi Thabit al-Bunani a daga cikin manya-manyan malaman Basra, a daga cikin manya-manyan malamansu. To yaya zai zama yana da wato hadisi daga Anas wanda zai share abinda wata sunna da mutanen Basra suka dauke ta suna yin talailan wannan haran. Ga shi yana da hadisin, kuma hadisin yana wurin malaminsu, kuma shi kenan bai fasaba ba a wurin. To kaga wannan shi ne na muka cewa wannan hadisi kamar wato akwai illa a tare da shi, kusan wato malamai sun ba su yi amfani da shi ba, kuma suna ganin kamar akwai kuskure da yar matsala a cikinsa. To kaga wannan shi ne nake gaya maka, kusan Sheikh Al-Sayyib Taymiya Allah ta'ala ya bashi wannan iya zakulo irin waɗannan abubuwa. Gaskiya malaman baya tun daga kansu Al-Hafidh Ibn Hajar, Sisiyuti, su Al-Thaqawi, ma su zuwa ‘yan kusa-kusan nan, su Sheikh Nasir Al-Albani, su Al-Allama Ahmad Shakir da sauransu, za ka ga inayensu da wannan ɗin ƙwarai da gaske. Wato dole akwai kafewa a wannan ilimi da jimawa ana yi, za kuma ga suna faɗan wasu abubuwa da muke amfana, Allah ya saka musu alkhairi, amma gaskiya ba su kai waɗancan ba. Allah ta'ala duka ya ji kansu da rahama ya saka musu alkhairi. So wannan shine maganan wato shi maganan wato al-illa. Insha Allah ta'ala sai mu za mu tsaya anan, za mu tashi wajen magana akan ash-shadh da kuma ɗan ragowar abubuwan da zai rage mana gami da hadisi ingantacce insha Allah ta'ala. Abinda makanta ji, Allah ya ba mu lada, abinda muka kuskure Allah ya fi mana. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.